أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد وما سوء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ranar Laraba, muna 21 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 15 ga watan hudu miladiya 2020. A wannan majalisi namu da muke jiran gwanan muhadarori wadanda suka shafi halin da muke ciki, wanda muka yi musu take da hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu. Babbar damar da muka samu ƴan uwa a cikin wannan lokaci da muke cikin wannan jaraba, muna fatan Allah madaukakin sarki ya dauke ta ga al'ummar duniya gabaki daya, ita ce dama ta lokaci. Mun fada kuma muna sake nanatawa, a yanzu muna cikin jarabawa ce bayan jarabawa ta wannan firgici da ake ciki. Allah ya yi mana, to kuma Allah madaukakin sarki yana mana wata jarabawa, ita ce jarabawar ya damka mana lokutan mu a hannunmu domin ya ga ya za mu yi amfani da waɗannan lokutan a matsayin dama ta musamman da ya ba mu. Muna fatan Allah ya taimake mu wajen cin gajiyar wannan dama, kuma Allah madaukakin sarki kada ya sa mu yi da na sani a game da wannan dama da ya ba mu. Idan ba a manta ba, wannan shine zai zama majalisin mu na 14 insha Allahu ta'ala, kuma a cikin sa muke so mu yi batu akan da abu na farko ko hanya ta farko ta cin gajiyar lokaci, musamman a wannan yanayin da ake ciki, ita ce hanya ta ilimi. A ƙarƙashin ilimi kuma mun ce mun kasa shi gida-gida. Abu na farko shine karatu. Akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu. Karatu ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake samun ilimi. Ilimi shine sanin abin da baka sani ba, shi kuma karatu shine ka karanta abin da baka sani ba domin ka san shi. Kenan karatu ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi ne domin samun ilimi, domin akwai wasu hanyoyin da ake bi ba na karatu ba domin samun ilimi. To za mu yi batu a kan karatu, musamman wannan lokaci da muke ciki. Kusan ana iya cewa cikin ababen da suka fi kusa da mutum yi amfani da lokacinsa a cikinsu da su, to babu kamar karatu. Idan aka ce karatu, da larabci suna ce masa al-qira'a. Al-qira'a, al-qira'a asali idan balarabe ya ce qira'atu yana nufin jama'a, ka tattara wani abu. Me yasa balarabe ya kira al-qira'a da al-qira'a? Saboda a cikinta akwai tattara haruffa a dunkula su su zama kalmomi, sannan su kuma kalmomin a dunkula su sai su bada jumloli. To daga nan sai a karanta su, sai a fahimci abin da ake son a fahimta a ciki. To shi yasa sai balarabe ya ce ma karatu al-qira'a, shi yasa aka ce ma al-qur'ani al-qur'an, al-qur'anu ay al-maqru'u al-majmu'u, abinda aka tattara shi a wuri daya shine al-qur'an. Al-qur'an al-maqru' asabi kenan, abun karantawa, wato abinda aka tattara shi a wuri daya, domin a cikin su akwai haruffan da aka tattara su suka bada kalmomi, su kuma kalmomin aka tattara su suka bada jumloli. Waɗannan jumlolin su ne ake ce musu ayoyi a cikin Al-Qur'ani, sannan su kuma waɗannan ayoyin sai a dunkula su a wani waje, sai a kira dunkule ɗaya sai a ce sura, wata ta yi tsawo, wata kuma ta zama matsakaiciya, wata ta kasance gajeruwa matuƙa. Suratul Baqara tana da tsawo matuƙa, tana da ayoyi 286, wata sura ba ta kaita ba, matsakaiciya. kaman surar da ake surorin da ake ce musu as-suwarul mauna wato surorin da suke an kwardari ayoyin su dari dari ne akwai kuma surorin da su kuma ana daukar su a matsayin kanana ne shi yasa ake ce musu al-qisar musamman qisarul mufassal wato surorin da suke karshen al-qur'ani irin su alam tarqaifa irin su ilafi irin su ara'aita allazi har zuwa suratul nas wato qul a'udhu bi rabbin nas to shi yasa ake cewa alqur'ani alqur'an ay almaqru'u ay almajmu'u abinda aka tattara kenan idan mun dauki wannan zamu iya cewa abinda ake ce makaratu dammul hurufi wal kalimati ba'daha ila ba'd li qasdi fahmi ma tadammanat min al ma'ani aw hifziha aw naqdiha abinda ake ce makaratu shine tattara harfa da kalmomi a hada su a wuri daya da nufin me da nufin fahimta domin fahimtar abinda suka kunsa na ma'anoni ko kuma haddace abinda ake karantawa ko kuma kila ma a yi gyara a cikin abinda aka karanta wannan a taƙaice karatu ce ana yin karatu ne da haruffa da kalmomi da kuma jumloli me yasa ake karatu akan yi karatu ne don wasu manufofi manufofin makaranta sukan bambanta gwagwadon me za su karanta sannan ko me suke son su kai zuwa gare shi amma dukkanin su aikin da suke yi to a cikin su akwai me akwai hada harfa da kalmomi da kuma jumloli dole ne ya kasance wannan shine ake ce masa karatu idan muka lura zamu iya ganin cewa manufofin karatu suna da yawa amma zamu iya dunkule su kamar haka manufa ta farko at-tamyiz ana yin karatu dan niyyar tantance abubuwa musamman karatun da ake ma yara ko kuma masu koyon karatu a tashin farko akan yi karatu da nufin tantance me a me a me 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 kha me ka me kha me ha me kuma ha me za me za me za me sa me fa me sa me sa wannan akan yi karatu dan wannan sannan manufa ta biyu al-fahm ana yin karatu da niyyar fahimta mutum ya dauki wani abu da niyyar ya dauka ya karanta in ya karanta burin sa shine ya zama ya fahimci abinda yake karantawa ma'anonin da wannan sakon da wannan abu da yake karantawa ya kunsa akan yi wannan wannan ya shafi kaman karanta littafai na ilimi ilmoman addini da kuma ilmoman rayuwa mutum ya kan dauki littafin fiqh da ya karanta burin sa shine ya kasance ya fahimci me ake nufi da hukuncin da wannan babi ko fasali na fiqh yake karantawa a cikin wannan littafi da yake karantawa haka nan in ilimi ne wanda ya kasance na rayuwa musamman mutum ya dauki wani littafi na biology yana karanta ko ya dauki wani littafi na physics ko ya dauki wani littafi na chemistry ko kuma makamancin haka haka nan littafin da ake karanta na adabi mutum ya dauki wani littafi na adabi yana karanta ne domin ya fahimci sakon da littafin ya kunsa wannan ita ce manufa ta biyu ta yin karatu wato fahimta kuma an ka tara mutane da yawa to wannan manufar akan ta suke suna yin karatu ne dan su fahimci sako da ake hatta jarida ko majalla da mutum zai dauka ya karanta babbar manufar sa ita ce ya kasance ya fahimci sakon da ake fadi a cikin wannan jaridan labari ne na siyasa koko labari ne na tattalin arziki koko labari ne irin na jakar magori abubuwan ban mamaki koko labari ne wanda ya kasance na ban dariya ko kuma labaran kwallon kafa duka waɗannan in mutum ya dauka yana karantawa a jarida burin sa ya kasance ya fahimta manufa ta uku da ake yin karatu dan ita al-hifzu ana yin karatu dan hadda akan dauki karatu ayi hadda kaman hadisan manzon Allah kaman alqur'ani tashin farko akan karanta alqur'ani domin a haddace shi sannan akan dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a haddace shi musamman irin abin da ake mutanen da lokacin da ake riwaya zaka samu malami daya haddace hadisi 1000 100 kaza kamar yadda ake ruwaito al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi yana cewa hafizu alf hadisi na haddace hadisi 100,000 wato a lissafin mu na wannan lokaci sai ya ce na haddace hadisi miliyan 1 ce kaga hadda ana yin karatu dan a haddace abu sannan waƙoƙi baitota na waƙi akan karanta su da niyya a haddace su domin idan mutum ya karanta waka amma bai haddace ta ba to fa'idar ta kan zama masa kadan ne haka ka'idojin ilimi da ake badawa su ma ana karanta su da niyyar a haddace su manufa ta hudu da ake yin karatu dan ita ce ijmamun nafs akan yi karatu dan eba kewa mutum yayi wani abu na aiki da yawa sai ya dau wani littafi na bandariya ya karanta a can da malaman mu sun yi rubuce irin waɗannan irin su al-Imam al-Khati'a kafin sa al-Jahiz al-Mu'tazili yana da littafin sa na bandariya da ya rubuta ta a abin nan labaran maruwata ya sa masa suna al-Bukhala labarai ne ya bada na maruwata sannan bayan sa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi yana da littafin sa shi kuma da ya rubuta ya sa masa suna التفصيل وأخبار الطفيليين التافي نشي كما ديكي بياني أقين إغن سو متعنان دا سكو مبنى وكازبا متعنان دا باس أوش دي إن دا سكا جابينشي تو سوسي سنشي باين سا ابن الجوزي رحمة الله عليه يا رب تلتافن سا التفاي با ما ليبا لسالينا دا التافن سا دا يرب تا يسام سنا الأذكية shi kuma littafi ne dake bayani akan labarika nan mutane masu kaifin kwakwalwa a cikin annabawan Allah manzannin Allah madaukakin sarki da waliyai salihan bayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqalai da malamai da sauran mutane ma har da mata duk ya kawo hikayoyin su akan dauki irin waɗannan littafan aslan domin a karanta su dan ɗeba cewa na kamar ne littafin su kuma akhbarul humqa wal mughaffali shi kuma littafin su wawaye ne su sauna su sakare su susu da su shashasha da su sakare duka haka bayan sa an sami irin su al-Imam Ibn al-Asyuti rahmatullahi alayhi shi kuma ya rubuta littafin sa na as-suqala akhbaru as-suqala shi kuma labaran su gundira mutanen da inge zaka zauna da su to sai sun gajiyar da kai wato ba za ka so ka saki haduwa da su ba malaman mu sun yi irin wannan domin me idan an yi karatu mai yawa na ilmoma to kuma sai a dauki wannan littafin sai ya zama sun ba mutum tasliya sun lallashi zuciyar shi su kuma sun bashi ijmamun nas su bashi abinda ake ce mishi tabakidi taba karatu malaman mu duk sun yi wannan sannan a kasar mu ta Hausa magabatanmu sun bada gudunmuwa wajen wannan Alhaji Abubakar Imam rahmatullahi alaihi ya bada gudunmuwa a wannan babin littafin sa ruwan bagaja shi hararren littafi kafin sa littafin sa da ya rubuta 1943 a daidai lokacin da ake yakin duniya yata aka gayyace su a matsayin su na yan jarida suka tafi kasar Ingila domin su ga al'adun kasar Ingila domin su zo su yada ya dawo ya rubuta littafin sa littafi ne na bandariya duk da akwai ilimi kuma a cikin sa da karuwa ya sa masa suna tafiya mabudin ilimi sannan bayan ne zai rubuta littafin sa da muka ambata magana jari abin nan ruwan bagaja sannan kuma zai rubuta littafin sa magana jari da sauran yan uwansa sa'o'in sa wadanda suka rubuta littafai na irin waɗannan to akan yi karatu don wannan kuma a shari'ar musulunci ba laifi bane mutum ya dau irin waɗannan littafan yana karantawa malaman magabata sun yi wannan sun yadda kuma a yi domin karatu a cikin addinin musulunci fanni ne babi ne sannan kuma kowane karatu akwai manufar yinsa sannan dan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ruhi ne shi kuma jiki ne ruhi yana buƙatar zallar ibada Allah madaukakin sarki abinda zai zama tsarkin zuciyarsa shi kuma jiki yana buƙatar daɗi ajiyar da shi daɗi to duka wannan ba laifi bane dan an yi iyaka da sharadi in a rubuta karatun da za a karanta ya kasance babu abin da zai halakar da mutum ko ya bata masa dabi'a ko ya bata masa aqidarsa ko ya shagaltar da shi game da wata ibada daga cikin ibadu da Allah ta'ala yi umarni da su sannan kuma ya kasance duk karatun da za a irin na wannan babu na ɗeba cewa ko na kwantar da hankali to ya kasance ba ana yin shi bane kuma ya shigaltar da mutum akan karatun sa na asali mutum ya zama baya karatun alqur'ani mai tsarki baya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karanta fiqhu baya karanta abubuwan da za su shafi dabi'un sa shi a ganshi ya shigalta kuma da irin waɗannan karance-karance na bandariya ko kuma karance-karance na ɗeba cewa a su ana yin su ne su zama fadlu su zama abin da ya ragu a cikin lokacin mutum to sai ya tumfaye shi da wannan shi yasa magabatan mu koda karatun hadisi aka gama yi to sai ya zama sun kawo irin waɗannan al-Imam Suyuti yana cewa wa abin nan wa yuktabul majlisu bin nawadir wa yuktabul majlisu bin nawadir in an gama karatun hadisi to babu laifi kuma majlisin in za a tashi ya dan kawo abubuwa wanda suke na bandariya abubuwa na nishadi abubuwa wanda suke kawo jin dadi a cikin zuciya to duk wannan ba laifi bane manufa ta biyar da ake yin karatu akan ta a shari'ar musulunci shine tasqifun nafs ana yin karatu dan kara ma kwakwalwa wayewa mutum ya zama wasi'ul ma'rifa ya kasance yana da yalwa ta sani kar ya zama misali a ce fannin shi waje ɗaya ne to in ba wannan fannin ba to shi ce ne shi yasa suke cewa khudh min kulli shay'in shay'an wa khudh min shay'in shay'a kowanne abu ya zama ka ɗibi rabanka a ciki amma ba laifi bane in kuma ka dauki rabanka a kowanne to sai kuma ka zo ka dauki fannin ka na musamman in an tashi za a ce to kai fannin ka da aka fi sanin ka da shi shine kaza amma kuma da za a tabo ka a kowanne fanni to kuma kana da abin cewa a cikin sa wannan shine tasqifun nafs ana buƙatar musulmi ya zama mufaqqaf musulmi ya kasance ba laifi ya karanta jaridu ya karanta majallu da sauran duka abubuwan da ake rubutawa a zamanance wanda za su zama sun ƙara ma kwakwalwar mutum wayewa sun sa shi abin nan tunanin shi ya ƙara budewa kar ya zama yana rayuwa ne ba inda ya sani illa wajen da yake ba inda ya sani illa wajen da yake kamar abin da ake cewa kifin rijiya a'a ana buƙatar musulmi ya kasance duk da yana rayuwa a inda yake to yanzu kuma labaran duniya ba su zama sun boye a gare shi me yake faruwa yau a duniya yanzu misali kamar wannan annobar da ake fama da ita Allah ya yi mana shikenan kawai sai ka tambayi wani sai ce shi ba san abin da ke faruwa ba ka tambayi mutum ka ce alamomin da ake gane ciwon corona virus guda da mai da ne ka sani sai ce shi bai san ko ɗaya ba ka zo ne in shi fi sau ma'amun asila wannan yana rayuwa ne a rami bai san abin da yake yi ba bai kamata musulmi ya zama wannan ba ana buƙatar musulmi ya kasance mufaqqatan ya zama mai wayewa ya san abin da ke faruwa a zamaninsa kamar yadda suke cewa al-aqilu 'arifun bi zamanihi hafizun 'ala awqatihi kullum mai hankali musulmi to yana kasancewa ne 'arifun bi zamanihi yana sanar da abin da zamaninsa yake sannan kuma mai hafizun 'ala awqatihi sannan kuma mai tsara lokacinsa wannan su ne manya-manyan manufofi da ake karatu a kansu na farko at-tamyiz tantance abubuwa abu na biyu al-fahmu fahimta abu na uku al-hibs hadda abu na hudu ijmamun nafs wato lallasa zuciya da kuma ɗebe cewa ga kai sannan na biyar tasqifun nafsi ƙara wayar da kai a daidai wannan lokacin da muke rayuwa a gidajenmu muke zaune a cikin gidajenmu ƴan uwa duka babu laifi mu ɗauki waɗannan manufofin guda biyar ya kasance muna yin karatu don su idan musulmi ya tsinci ga musulmi ya dauki littafi yana karatu ligharbit tamyiz dan ya tantance abubuwa to yi daidai haka nan ligharbil fahm yayi ne domin fahimta shi ma yi daidai hakanan li ghadbil hifz, abinda mutum ya dade bai haddace ba, to ga dama ta zo. Kada a ce dan uwa musulmi, ka bari wannan damar ta kubuce maka, wannan annobar ta zo ta wuce, shikenan shi kuma a zo a ce maka haddace komai ba. A'a, ka zama dan uwa kai ma kanka wani tsari da za a ce wannan damar da aka tsinci kai a cikin ta ta lokaci, sai ka ce to bari da can baka haddace ko da amma zuwa nashi bane, sai ka ce to yanzu kai so kake sai ka haddace amma zuwa nashi. In kai kokari ka zama mai himma ka kara ka ce to bari ka samu izifi hudu ka fago daga tabaraka zuwa nashi. In ka kasance mai kwazo sosai ka ce to bari ka kara ka samu shida ka samu daga kadisa ni Allahu zuwa nashi, ya zama kana da hadda mai kyau a daidai wannan lokacin. Hanyoyin haddan nan ga sanin suna da sauki, akwai karatuttuka na manya-manyan malamai kwararru wanda zaka tsaya ka saurari karatun su kuma ka bude alqur'ani suna karatu kana bin su. Ɗan uwa, mu yi kokari mu ci gajiya wannan lokaci, kan mu bari wannan lokaci da muke ciki ya zama ya kubuce mana. Me muhimmancin karatu a rayuwar musulmi? Tabbas duk musulmin da ya kasance ya san abin da yake yi, to kusan za a iya cewa baya bukata a fahimtar da shi muhimmancin karatu a rayuwar shi. Ya dau littafi ya karanta. Musulmi da ya san abin da yake yi, to baya bukatuwa zuwa ga a sanar da shi muhimmancin karatu. To amma da ya lalasaf, nahnu ummatu ikra walakin la taqra, kamar yadda al-Allama al-Qaradawi hafizahullah yake fada, yana cewa mu al-umma ce ta karatu, mu aka ce mu mai karatu amma dai ba ma karatu. Abin takeici, nisbar abin da waɗanda ba musulmai ba suke karantawa, abin yana da ban tsoro idan mutum yana karanta kididdiga da hukumomin da suke kula da karatu na duniya suke fitarwa. In ana maganar irin kasashen su Germany, zaka ga mutum a kasar Germany ana bayani a rana alal aqalli yana karanta shafi 500, shafi 500 ma baina mafhumin wa mahfuzin, tsakanin abin da zai karanta wanda domin ya haddace da wanda zai fahimta da kuma abin da zai karanta li gardi ijmanin nafs, domin ya lallashi zuciyarsa ko kuma ya ɗebe ma kansa kewa, ko kuma li gardi tafkifin nafs, ko kuma mutum ya zama yana karatu ne domin ƙara wayar da kansa. To amma nisbar abin da ake karantawa a ƙasashen musulmai, wato gwaggwadon abin da musulmai suke karantawa, abin yana da ban tsoro matuƙa idan mutum yana ganin lissafi. Kuma wannan mutum zai gasgata, zai gasgata. Ba abu bane da za a ce su waɗancan masu binciken sun yabi kansu sun kuma soke musulmai, a wannan haka yake. Zaka zo ka tarar da saboda kin san karatu namu, zaka zo ka tarar da library an zankame shi da littafai, amma idan ka shiga to koran da zaka iya kakkabowa a cikin wannan library, kuma library a cikin university yake a cikin jami'a, zaka iya tara kila tiya uku na kura, tiya uku na kura a littafan da zaka iya kakkabewa ba karantawa. Don uwa, muna buƙatar mu raya makanmu, mu rayar da wannan harka, wannan motsin na san karatu a cikin zukatanmu. ƴaƴanmu da suke tasowa akwai buƙatar a wannan damar da muka tsinci kanmu mu sa musu san karatu. Ina kallon wata tashar talabijin ɗazu a nan ƙasar ta Najeriya, suka kawo wani yaro dan shekara 13 yana aji ukun secondary karama, yana fadi yake cewa taken abinda suka sa na shirin suna cewa I attend classes online, shi ni ban daina zuwa makaranta ba, ina karatuna har yanzu ina halarta aji amma online, ina halarta ne ta internet. To in baka da internet, ƴaƴanka ba su da internet, baka da wannan halin ba za ka rasa littafi ba. Akwai Qur'ani a gidanku, akwai Qur'ani a gidan musulmi, me kasa ƴaƴanka su riƙa karantawa a wannan lokacin, kai ma kuma me kake karantawa na ko Qur'ani ka riƙa karantawa,
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ƴaƴan mu ƙanana suna tasowa ne akan abin da mu iyaye muka dora su akai duk abin da da ya ga babansa yana yi to shi ji balarabi yana cewa idza kana rabbul bait bil dhariban ashimatu fashimatu ahli al bait kullihim raqasu idan ya kasance baba ya dau ganga yana bugawa to duk ɗan gidan gabaki ɗaya rawa za su tashi suna yi so daka idan baba ya buga ganga to ƴaƴansa kuma za su zo su kuma suna rawa so daga ka dau littafi dan uwa kana karantawa matarka za ta koyi da kai ƴaƴanka ma za su koyi da kai ku dauka ku yi karatu da ɗaya daga cikin waɗancan manufofin to amma duk da haka ba laifi mu faɗi mu zaƙulo wasu shedu da suke nuni zuwa ga muhimmancin karatu a rayuwar musulmi abu na farko shine annaha awwalu shay'in amara Allahu ta'ala bihi nabiyyahu صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء karatu shine farkon abin da Allah madaukakin sarki ya fara umartan manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi abin da Allah madaukakin sarki ya zaban ma manzansa yace ya fara yi kafin ya komai ya kai dan uwa a matsayinka na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kai ne na farko wanda ya kamata kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana domin Allah madaukakin sarki yana zaban ma annabinsa abin da yafi ne haka kaida take wannan ka'ida ce ta malaman suluki ka'ida ce ta malaman aqida ka'ida ce ta malaman usulul fiqhi anna Allah ta'ala yakhtaru li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam min kulli shay'in ahsanahu Allah madaukakin sarki yana zaban ma annabin sa a komai abin da yafi ne a halitta sa ya zaban masa yasa shi yafi kowa kyau a dabi'u ya zabe shi ya bashi komai shi yafi kyau su suka fi kyau mata ya zaba masa wanda suka fi kowa karshi sannan ya bashi sahabbai waɗanda suka fi kowa ƙarfi a cikin al'ummar sa saboda haka haka hukunce ma duk abin da kaga Allah ya zaban ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yafi kuma da Allah ya tashi zaban masa sai ya fara da shi kowannen mu ya haddace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam waɗannan sune ayoyi guda biyar na farko da suka fara sauka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ce manzo sama ikra kai karatu ikra kai karatu ba a faɗi me za a karanta ba ikra yi karatu fi'ilin ikra ga waɗanda suke larabci sun san fi'ili ne wanda yake muta'addi wato yana buƙatar abin nan yana buƙatar wanda yayi aiki a kansa abinda aiki ya fada masa اقرا الكتاب اقرا الكتاب قرات الكتاب تقرؤون الكتاب ها فما نن كو سي aka ce ikra ba a fadu me za a karanta ba malamai suka ce me liyashma'a la jami'a anwa'il maqru'at domin wannan umarnin ya kunshi dukkan wani abu da za a karanta ikra yi karatu amma sai aka ga sai aka fadiya za a yi karatun sai aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta ashe duk abin da mutum zai karanta manufarsa ta kasance dan Allah ne ya kasance akwai Allah a cikin abin da zai karanta ya kasance manufarsa ita ce ta kai shi zuwa gana wannan karatun ya kai shi zuwa garin gana Allah tabbatar mu da Allah madaukakin sarki tauhidinsa tabbatar da samuwar Allah madaukakin sarki tabbatar da dayantakar Allah madaukakin sarki tabbatar da Allah madaukakin sarki shine mabuwayi dagar misali ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka alladhi khalaqa wanda ya halitta sannan a cikin ayar za mu fahimci ashe al makhluqat ana karatu akan su ababan da Allah ya halitta ayi karatu akan su الذي خلق ميديسين يا شيغي تشيكي ا ميديسين هيومن اناتومي يا شيغي تشيكي sannan physiology yadda gabobi suke aiki الذي خلق ilmun biology ilmun embryology da ilmun halittu mabambanta duka gabaki da duk sun shiga cikin wadannan abubuwa ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Allah ya halicci dan Adam daga gudan jini. Shi yasa ke cewa iqra'u rabbuka al-akram, kayi dai karatu domin ubangijinka shine wanda yafi daraja. Nan ana so a alakanta mu da cewa duk karatun da mutum zai yi to ya kasance karatu ne wanda yake akwai imani a cikin sa, wajibi ne duk karatun da musulmi zai yi to ya kara masa imani. Shi yasa wani bature ya rubuta littafin shi yasa mai suna Man Cannot Stand Alone, da wani balarabe ya tashi fassara shi sai ya sa masa suna Al-ilmu yad'u lil iman, wato science na gayyatar mutum ya sa shi ya zama mai imani. Bai kamata mutum dan ya karanta kimiyya kuma sai ya zama anne ba, sai ya zama fega, sai ya ce wai ba Allah, sai ya ce wai sai nature, kuma ya san ƙarya yake. To abu na farko da Allah ya fara umurtar manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi kenan cewa yayi karatu. Wannan yana nuna mana muhimmancin karatu. Na biyu, annaha wasilatu min wasa'il tahsil al-ilm, ana yin karatu a matsayin muhimmancin karatu. Daga cikin muhimmancin karatu, lalle karatu daya daga cikin hanyoyi ne da ake bi domin samun ilimi kamar yadda muka faɗi a baya. Al-Imam Abu Hilal al-Askari, daya daga cikin manya-manyan malaman lugha, yana faɗi a cikin littafin sa Al-Hassu ala Talab al-Ilm, yace ni'mal muallimu darsu, yace ma dalla da malami, me malamin nan addarsu karatu, domin malamin ka ba zai maka karatu ka gane ba idan kai baka karatu. Shi yana maka karatu amma kai baka yi, to ya za a yi? Wa ni'mal mu'inu sahru, ma dalla da mai taimakon mutum a karatu a ilimi, as-sahr, kinyin bacci da daddare. Wa ni'mal dalilu siraju, ma dalla da kuma wanda zai nuna maka hanya, ya zama maka me zama maka guide, wanda zai dora ka akan hanya, as-siraju fitila, haske. Wa ni'mal mudhakirul kitabu, ma dalla da kuma wanda zai ka tana maka abinda ka manta, alkitabu littafi. Sa magabatan mu suka dauki littafi yana da muhimmanci, suka dauke shi wani abu da suke ji da shi, wasu su suna ganin ma yadda suke ji da shi kamar dan su, kai akwai wanda suke ganin ya fada. Nima al-muhaddithu was-sami'u kitabu takhlu bihi in ghabatil ashabu la mufshiyan sirran wala mutafahishan wa tunalu minhu hikmatun wa sawabu. Nima al-muhaddithu was-sami'u kitabu, ma dalla da mai maka hire ɗebe maka cewa abokin hirarka al-kitabu littafi, takhlu bihi in ghabatil ashabu, shi kake banta da littafin ka kai ta karatunka idan babu abokai. A yanzu ba fita, ba zuwa aje a haɗu a yi ta abin nan, to sai ka dawo ɗakinka ka ɗauki littafanka su zama su ne abokananka. Shi ne wani ɗaya daga cikin magabata, aka gan shi kullum yana zaune a ɗakinsa baya fitowa, in an gan shi ya fito to sallah ta fito da shi. Sai wasu daga cikin abokanansa suka ce, ya fulan tastauhish, wani wallahi za ka firgice ka ruɗe, za ka shiga hudu a rayuwa. Sai ya ce, kaifa astauhishu wa ma'i mu'nisi, ya za a yi in rikici alhali akwai mai lallasa ta mai ɗibe min kewa. Saboda a cikin littafi ake samun abin da zai baka natsuwa. Ba yadda za a yi mutumin da ya zauna ya yi karatu awanni ka haɗa shi da mutumin da ya zauna ya yi tafiyar surutu hannun shi ya ƙare. Ko mitin aka je mutum yanzu nan daga littafai yake ya daɗe yana karatu, shi kuma wancan ya je yana fira, wallahi tallahi hadda rantsuwa ta, idan za a kawo a bada shawara, kai in kana sauraron kana cikin yan mitin din, idan mai surutun ne ya magana ba za ka dauki shawarar shi ba, ta mai karatu za ka dauka, sai dai karatun da yake ba na ganewa yake ba. Ni ko shi ne yake siffanta littafi yake cewa la mufshiyan sirran wala mutafahishan, littafi baya tona asirinka, sannan baya koya maka albasha, baya zagin ka, وتنال منه حكمة وصواب سنن أتشل التافي أكي سامن هكموني سنن قم أتشل التافي أكي غانا ديدي تو حنيا تب أب نبيكي ننديك نون مهمان شن قراتو قراتو ديدك شن هنيوين دا أكي سامن إلميرس بالقراءة يوجد العلم شيسا ونيدك شن ما سيك ما يكتو أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت ka fada mini abinda kake karanta shi in fada maka matsayinka su a wajen su da suna yuqasul maqu bi qadri ma yaqra'u ana auna mutun a gane yana da nauyi ko bai da nauyi ba mu yanzu ana gane mutun ta rigar shi bane wani yazo ya sa fankane miyan malam malam amma ba abinda ke ciki sai shiririta kuda ya fi shi nauyi tsoro ya fi shi nauyi wanda ana auna shi ne saboda kudin shi yana da kudi amma in yi magana to kwaddato ta yake shi yake sukutu khayrun min kalami eh law sakata to lastarahati dunya da yi shugu da duniya ta huta amma tun da yana da kudi sai yi magana da ya ga dama to su magabata da abinda suke yi yuqasul mar'u bi qadri ma yaqra'u ana auna mutum ne a san yana da nauyi ko bai da nauyi gwagwadon me yake karantawa akhbirni madha taqra akhbirka man ant qabani labarin me kike karanta sai in fada maka kai waye abu na uku da ke nuna muhimmancin karatu annafi hadhikra Allah ta'ala alladhi huwa min afdalil ibadat karatu a cikin sa akwai ambaton Allah me yasa wanda suka fi yawaita karanta hadisi suka fi yawan muhimma annabi sallallahu alaihi wasallam salati malaman hadisi su suka fi yawan yi ma annabi sama salati sannan duk lokacin da za a faɗi sunan Allah a cikin karatu sai an ce subhanahu wa ta'ala ko a ce tabaraka wa ta'ala ko a ce azza wa jal an ambaci Allah madaukakin sarki sannan kuma ai da yawan karatu a cikin su ambatan Allah ne in ka dauki karatun alqur'ani zalla ambatan Allah shine ma ambatan Allah da yafi kowanne ambatan Allah da Allah madaukakin sarki ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukatu sukata suke natsuwa to abu na farko da ke ba mutun natsuwa shine karatun alqur'ani babu kamar karatun alqur'ani shi yasa mai karatun alqur'ani baya fargicewa mai karatun alqur'ani baya rudewa mai karatun alqur'ani baya zama shehun kharif baya zama irin rikita tun tsofaffin nan kaga mutun Allah ba shi qur'ani kuma yazo ya rikice sannan muhimmi abu na hudu dake shaida akan muhimmancin karatu annafi hasawaba lalle a cikin karatu akwai lada in mutum yake karatu za a bashi lada musamman karatun alqur'ani mai girma ittifaqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladan da ake samu na karatun alqur'ani mai tsarki anna bi kulli harfin minhu ashra hasanati duk mutum ya karanta alqur'ani to harafi ɗaya za a bashi lada annabi sallallahu alaihi wasallam ce la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf ba ina nufin mutum yace alif lam mim ya karanta harafi ɗaya ba a alif harafi ne sannan lam harafi ne sannan mim harafi ne shi yasa idan mutum yace bismillahir rahmanir rahim ya samu lada 190 saboda ya faɗi haruffa ɗaiɗaiɗai guda 19 to me fa wannan dadi sannan haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da malamai sun yi sabani akan sa an allamatu suyudi a cikin alfiyas yana faɗa mana yana cewa wa hal yusabu qari'ul qasari ka qari'il qur'ani khulfun jari ce wa hal yusabu qari'ul asari ka qari'il qur'ani shin idan mutum ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bashi lada irin yadda ake bashi ladan karatun alqur'ani yanzu misali mutum ya karanta innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to za a bashi ladan mutumin da ya karanta alqur'ani sai ce khulfun jari akwai sabanin malamai wasu suna ganin yusabu qari'ul athari kama yusabu qari'ul qur'ani yadda mutum an ya karanta Qur'ani za a bashi lada to haka nan kuma in ya karanta hadisi za a bashi lada a cikin malaman da suka tabbatar da haka a wannan zamanin akwai al-Allama Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi an masa tambaya musamman akan wannan ya bada fatawa cewa idan mutum ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a bashi lada kaman yadda mutumin da ya karanta alqur'ani za a bashi lada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu kai ku saurara an bani alqur'ani da wani abu irin sa kwatankwacin sa tare da shi to menene mislul qur'an مثل القرآن شيني الحديث حديث من زن الله صلى الله عليه وسلم سنون النبي صلى الله عليه وسلم تواتنكرا تواقيلادا سننكم نوع كثيني مصمم القرآن إذن كنا كرنتاشي بقيابا كنا قوياني تو كنا دلادا بيو من زن سنتش الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتأ فيه هو عليه شاق فله أجر متومن دي تقرري أشن كراتن القرآن تجينا كرنت القرآن كما أجدنس أكسوكر سبود إياواني كينفي تو شي منظر سميتي مع السفرات الكرام البارة ينا تارد جكادن ألنن ما سدرجة kuma masu da'a masu nagarta a wajen Allah madaukakin sarki mala'iku wanda su ne suka yi hidimar kwaso alqur'ani daga Allahul Mahfuz wato tsararren allo suka kawo shi baitul izzati wato gidan buwaya da yake sama ta daya daga nan kuma aka dauko alqur'anin nan ana kawo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi gwagwadan ayoyi da surori har shekaru 23 to za a hada shi da sura da gobe alkiyama in ka iya karatun alqur'ani ka kware ka zama gwani ko ka zama alaramma to ladan da matsayin kai za a hada ka da waɗannan mala'ikun masu daraja to kaman an tambayi manzo Allah sama to shi kuma wanda yake koya fa shi ma'aiki sallan shi ne ce wallazi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi shi kuma wanda yake karatun alqur'ani amma yana tatata a ciki koyo yake yi dan fa ba ana nufin fa mutum ya zo ya bude Qur'ani da kansa bane bai je wajen malami ya koya ba a'a ba yadda ba irin waɗannan sune in suka zo karanta alqur'ani masu karantar da kansu in suka zo irin su daha a rubuta da'un da ha'un a hada shi su rasa me za su ci ba ha za su ci ko ihi ko ihu gaya nan dai ba wasai amma kana zuwa wajen malami da ya iya sai ko sai ce maka taha shi ce in kuma da wasu qira'o'in ne da suke imana kaman riwayar warshu daga al-Imam Nafi' al-Madni kawai shi kaje ya ce maka tahi shi kenan ka iya haka aka zo wajen Yasin za a ce ne yes ko yes to duk wannan ba shi ake nufi ba to shi fa lahu ajran mai koyan alqur'ani a gaban malami kuma ya koma yana tishi yana biyawa to falahu ajrani shi yana da lada biyu malaman hadisi masu sharhin hadisi suka ce ladan farko da za a bashi shine ladan wahalar da yake sha ta koyan alqur'ani lada na biyu kuma shine ladan karatun alqur'ani sannan an bashi ladan nan guda biyu ladan daki guda biyu ne domin a karfafe shi cewa aikin shi bai tafi haka nan ba kuma kai ya tsaya ya ci gaba da yi kuma da izinin Allah madaukakin sarki me nema baya rasawa sai dai in ba neman yake ba musamman idimi saboda wannan muhimmanci na hudu kenan na karatu a cikin karatu akwai lada sannan fa'ida abdalili na abin nan sheda ta biyar akan muhimmancin karatu annaha tahfazu lil insani lisanahu karatuna kiyaye ma mutum harshensa mutumin da ya shigalta da karatu ya za ka yi ka same shi wajen gulma ya za ka same shi wajen annalimanci ya za ka same shi makaryaci ya za ka same shi ne zagin mutane ya shigalta da littafinsa in mota sai yake sai ya dauko wani abu mai amfani ya duba musamman ana tuka shi kun littafin shi ya duba motar haya ya shiga ba tare da ƴan uwa yake ba sai da littafin sai ya karanta ina karatun sa sai ya zama kafin ya kai inda zai kai ya karanta wani littafi mai ban mamaki sai karanta shafukan da ya karanta suna da yawa a dai lokacin da wasu sun shagalta wasu suna bacci har suna zubar da miyawa a cikin mota wasu kuma suna ta hirarrakin da ba su da fa'ida sai da su samu makansu zunubi a daidai wannan lokacin da ake zaune a gida zaka tarar da wasu a bakin kofar gida an kafa da an zo zauna a dakali ana ta dumama jiki ana ta dumama dakali ana kodar da suminki to sai mutum ya zama ya shagalta shi ya dau littafin sa yana karatu qur'ani ne mai tsarki a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wani littafi ne na fiqhu a wani littafi ne na fa'idoji na ilimi ko na koyon wani yare duk wannan ana da buƙatar sa sai mutum ya zama ya kiyaye harshen sa ba za a ce kai bayan nan ma annaha tahfazu lil insani basara karatu na kiyaye ma mutum idan shi domin ba za ka kalli haram ba kana kallon littafi ba za ka kalli haram ba ka shagalta da karatu me za ka yi kuma nan idan ka zai zama ya duƙufa wajen kallon harfa sannan kallon littafi yana da tasiri a wajen wanke kwakwalwa da gyara ta da sita ta saboda karatu yana da fa'idoji masu dimbin yawa ɗan uwa wanda bai kamata a ce mutum ya sakaci da su ba abu na gaba da ya kamata mu fahimta shine karatu aiki karatu aiki ana yin karatu da manya-manyan abubuwa da suke jikin mutum guda uku ana karatu da ido ana karatu da harshe sannan kuma ana karatu da zuciya me aikin ido shine kallo har ya kallo rubutu me aikin harshe shine shi kuma ya motsa domin akwai karatu kamar yadda zamu gani karatu ya kasu gida-gida akwai karatun da ake yin shi a bayyane akwai karatun da ake yin shi a boye to harshe yana motsawa shi yasa zamu ga a karatu harfa da yawa sai ya zama harshe shi ya kwashi mafi yawancin harfa da ake da su a cikin mafitar harfa da ake da su guda 17 to harshe shi kadai yana da mafita ɗaya har guda 10 harshe na da mafita harfa 10 shi yasa mafi yawancin harfa daga gare shi suke fitowa idan mutum ya cire harfa guda 9 harfa guda 9 to duk kusan sauran suna da alaka da harshe ko kuma lebe sannan shi zuciya ita kuma zuciya ita ce take fahimtar abinda ake karantawa da zuciya da kwakwalwa suna da alaka suna da zumunci aikin su yana gudana ne tare harshe ya furta ido ya kalla zuciya kuma ta narkar da abinda aka karanta nan domin fahimta in kuma na hadda ne ta kai inda ya cancanta a aji tana da ma'ajiya ana sannan ana yin karatu da littafi sannan kuma daidai lokacin da mutum yake karatu ana buƙatar ya zama ya amfani da alƙalami alƙalami yana da tasiri wajen sa mutum ya zama bai gaji ba bai gaji ba a karatu daidai lokacin da kake karatu ɗan uwa babu laifi kai amfani da alƙalami alƙalami yana da tasiri to nau'ukan karatuttuka da ake da su za mu iya kasa nau'ukan karatuttuka gida-gida akwai kaso na farko shine karatu ya kasu gida biyu akwai abin da kike mishi qira'a famita akwai kuma qira'a zahiriyya qira'a famita ita ce shine karatu na bori qira'a zahiriyya shi kuma karatun da ake yin shi a bayyane karatun da ake ce masa al-qira'atu samita ana yin wannan karatun ne a cikin sa mutum ya gane harfa da kuma kalmomi kuma ya fahimce su ba tare da ya rika furuci da su ana ji ba daga cikin manufofin yin wannan karatun akwai biyan sur'atul qari'i fil qira'a mutum yakan yi wannan ne karatu a boye domin ya kara ma kansa saurin karatu yin karatu a boye yana sa mutum ya kasance kwakwalwar shi ta kara budewa shi yasa zamu ga jarida in ana karanta ta ko majalla to akan karanta qira'a samita ake ba qira'a jahriya sannan daga cikin manufofin da suke sa ai karatu a boye akwai kaiwa mutuka wajen gane ma'ana sannan kuma daga ciki akwai ƙara ma mutum kalmomi da haddace lokacin da mutum yake karatu a boye to yana ƙara ma kansa kalmomi waɗanda yake karantawa sannan a ina ake wannan karatu akan yi wannan karatun ne a lokacin da mutum zai muzakara wato zai bita shi kadai mutum ya dauki wani littafin sai yana bita shi kadai to an fi sanya karatu da ake yin sa a boye sannan idan mutum yana bincike domin gano wani abu ko gano wani hukunci ko kuma gano wani abu dai a cikin littafai to ba a sanya a bayyana a boye zai sannan kuma haka karanta jaridu kuma ana yin su ne a boye ba a bayyana ba mutum ba zai zo yana karanta jarida yana karanta ma kanshi ba kuma sai a ji shi yana karanta labarai ana jin su yana yi a bayyane nau'in karatu na biyu kamar yadda muka ce shi kuma shi ne karatu a bayyane wancan karatu a boye alqira'atu samita wannan kuma alqira'atu jahriya shi kuma wannan karatun shi ne abinda mutum yake yi yana furtawa da harshensa ana yin sa dan ma'addadan manufofi na farko hadda akan yi mutum yana sanya haddace abu shi yasa karatun alqur'ani ake yin sa a bayyane domin daga cikin manyan manufofin karanta alqur'ani akwai haddace shi sannan na biyu daga cikin manufar yin karatu a bayyane akwai jiyar da walanka musamman a karantarwa yanzu muna zaune a gida kana karantar da ƴaƴanka to in za ka yi karatun littafin da kake karanta musu ka ga ba za ka yi a boye ba dan uwa a bayyane za ka sannan kuma daga cikin manufofin mutum yakan yi karatu dan a ji masa domin a gano masa kurakuran shi kamar ɗalibi ya tsaya karatu a bayyane domin malamin shi ya ji masa domin ya masa gyara wuraren da aka fi son a yi karatu a bayyane akwai hadda alqur'ani kamar yadda muka ambata haka nan mutum zai rera wata waka domin haddace ta to ita ma ana son a yi a bayyane haka karanta ma mutane kissa ana so a yi a bayyane haka karantarwa idan mutum ya zo yana karantarwa dole zai yi ne a bayyane ba yana ma kansa bane yana ma wasu to wannan kashe-kashen karatuttuka kenan ta lura da wannan sannan akwai kashe-kashen karatu ta wata mahangar ana yin karatu akwai karatun da ake yin shi dan bincike akwai karatun da ake yin shi dan saurare akwai karatun da ake yi kuma dan warware wasu matsaloli a cikin karatu sannan karatu ya sake kasuwa gida biyu akwai abin da ake ce mishi alqira'atul hurra sannan akwai kuma alqira'atul dirasiyya alqira'atu alhurra shine karatun da mutum ya sa kanshi ba yana yi bane da nufin ai masa jarabawa sannan akwai karatun da kuma mutum yake yin sa na makaranta ne sa shi aka yi kila akwai wata shaida da yake son ya kai zuwa gare ta in ana bada shaida kamar diploma ko kafin nan misali a ce certificate na secondary ko diploma ko NCE a Najeriya ko kuma HND ko kuma digiri ko har zuwa PhD wannan qira'a dirasiyya ce ana yin karatu da nufin wancan sannan ko mutum ya akan yi alqira'atul hurra mutum ya karatu kawai shi ya sa kanshi karatu dan kansa ba wani ya sa shi to a wannan yanayin duka ƴan uwa za mu iya yin wannan ɗalibai yanzu suna zaune a gida ba a zuwa makaranta to sai su yi amfani da wannan dama domin qira'a dirasiyyarsu wato karatunsu da suke na makaranta da aka sa su an sa su a makaranta sun san curriculum wato manhajar da ake bi ta karatun ga kuma kan littafin da ake karantawa to abin da ake bukata shine su ci gaba da karatun su sannan kuma alqira'atul hurra wanda ma baya zuwa makaranta ko kuma dan kasuwa ne shi baya zuwa karatu baya zuwa makaranta to ne shi yasa kanshi karatu ya dauki wani littafi ya ga karantawa domin fa'idar kansa saboda insha Allah ta'ala zamu tsaya anan sai Allah madaukakin sarki ya kama majalisi na gaba domin mu faɗi wasu daga cikin fagage da ake buƙatar mu shiga cikin su domin karance a daidai lokacin da muke zauna a gida mun dai ji kashe-kashen karatuttuka Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.